بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال أدم أريد أن أرانا تاتا بقي قوات رمضان شكرا تا دبو لأيدي أولا ربئين دبقي وان دي جيد أشند حدو قوات فبرير دوبي أشند شد ميلادية awana wata bi alfarma da muka saba a daidai wannan lokaci muna gabatar tafsirin alqur'ani mai girma muna suratul baqara zamu tashi aya ta 75. Allah ta'ala yace afatatma'una an yu'minu lakum, yanzu kuna tsammanin su sallama muku ku mu'minai. Wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali, akwai wasu gungun mutane daga cikin su wanda suke jin maganar ubangiji. Thumma yuharrifunahu, sai su lalata wannan maganar su rikirkitata. Min ba'di ma aqaluhu, bayan sun haddace sun fahimce shi. Wa hum ya'lamuna alhali, suna sani kuma. Wa idza laqul ladhina amanu, wadannan mutane in suka gamu da wanda suka yi imani qalu, sai su ce amanna, mun yi imani. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, amma idan suka je suka kebe sashin su ga sashi qalu, sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum, yanzu kuna labarta musu abinda ubangiji ya muku fatahi ne. Li yuhajjukum bihi inda rabbikum, saboda kawai su suna muku hujja da abinda kuka gaya musu wajen ubangijinku. Afala ta'qilun, ba za ku hankalta ba ku daina gaya musu maganganu. Awala ya'lamuna, shin ba su da masaniya. Anna Allah, cewa Allah ta'ala, ya'lamu ma yusirruna, ya san abinda suke asirtawa. Wa ma yu'linuna, ya kuma san abinda suke bayyanarwa. Wannan ayoyi da muka karanta duka dai wato ɗabi'a ce ta Yahuda, ubangiji ke ci gaba da gaya mana. Amfanin an faɗa mu ma kar mu je mu yi ɗabi'a irin tasu. Sannan kuma wannan zai taimaka wajen mu'amala da Yahudawa yanzu da ake fama, ka fahimci wasu abubuwa da suke yi, me yasa suke yi. Idan ka san cewa ubangiji da ya halicce ka, ya halicce su, ya fi ka sanin su, yana gaya maka wannan ɗabi'a tasu, to kaga abin ba zai mamaki ba. Allah ta'ala alai yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum, shin wato za ku kuna tsammani. Wannan hamza din da aka zo, wannan asalta istifhamiya ce. Misali idan kamar ma'anar su ne da hal ce a Muhammadin fi dari, Muhammad yana cikin gida. Wannan hamza din ake da istifhamiya, ana neman, ana tambaya ne, ana neman wato wani ya bada amsa abin da aka tambaye shi akai. Amma al-Imam Zajjal a cikin ma'anar Qur'an din sa sai ce wannan, amma a nan wannan hamza din ba an yi ne don a tambaye mu ba, ba an yi don a tambaye mu ba, an yi ne don a ba mu labari. Istikhbariya ce wannan, wannan alifin albun istikhbar ce, wato saboda ta kunshi ma'anan ba da labari da kuma tabbatarwa. Da Allah ta'ala a nan yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum, kamar ubangiji yana cewa yana wato nuna mumune cewa kar su cire tsammani daga wato imanin waɗannan mutane yahudawa masu dabi'u irin nasu wanda suke sun siffata da sifofi irin tasu ta wato koye sheda da kuma hassada da kuma kekashewar zuciya da kuma neman ta'annuki da tsaurin ido ga annabawa da kuma san su dinga wato narke sabon Allah duk me siffa irin wannan Allah ta'ala Allah yake faɗan cewa to kar ka tsaya ka daka ta tashi irin wannan sifofi to ba zai imani ba saboda haka wannan alif din ba alifu istifhamiyya bace alif istikhbariyya ce kamar yadda azzal yake faɗa kamar labari na ubangiji yake ba mu yanzu kamar kai ne da Hausa a ce yanzu bayan abin da yake kaza haka zaka je kuma kana tare da shi bayan haincin da ya maka kuma kana tare da shi kaga wannan abba kana tambayar sa ne ya baka amsa ba wannan kana bashi labarin tana masa wani abu ne da wannan mutum yake da shi na sifofin sa me yasa zaka yi haka to shine afatatuma amuna an yu'minu lakum lafzu at-tab'u ya'rifu ar-raghabatu wal-amal war-raja ar-raghaba wal-amal war-raja ar-raghaba shine kwadayi al-amal shine fata ar-raja kuma shi ma dai fatan wannan Allah ta'ala anan yana fadan cewa ne yanzu ku yanzu zaku koma ku wato mu'minai wanda kuka imani da annabi Muhammadu kuka yadda da shi a madan annabi manzo kuna fata kuna kwadayi wadannan mutane yahudawa wannan su sallama muku su ce sun yi imani alhali sun kasance suna boye gaskiya kuma suna lalata suna rikirkita wato gaskiya yanda ta zo musu saboda din me irin wannan dabi'a ku dai wato naku ku ci gaba da yin da'awa amma kar ku dan bani zai sakankance muku wannan shine abin da wannan aya take faɗa din me san zuciya wanda kuka fahimci cewa ba gaskiyan kishin tan gaskiya da yake yi saboda tsabar ifade ce da kuma san wato ya boye gaskiya to wannan karka daka ta tashi ka je ka ci gaba da yin da'awa da wanda yake bukatar ka karbe san gaskiya ya karbe ta amma shi kan dai sai dai wato a nemi ladan da'awa a wajensa amma dai ba za a sami abin da ake bukata ba anan wannan aya ba tana kore cewa ba za a yi da'awa ba cewa da zarar ka fahimci mutum wai ba zai yi imani ba shi kenan kyale shi ai akwai wato magana tsaye mishi da hujja Allah tsaye mishi sa a can ka ji ga ce li hajjukum bihi inda rabbikum saboda idan aka je aka tsaye mishi da hujja shi kenan na kaje ubangiji yace to ai an aiko maka wani an aiko maka wani alhaji baka imani ba saboda haka dai wannan magana galibin malamai suna cewa magana ce ga annabi Allah ta'ala ke fuskantar da ita da kuma sahabbansa wannan shine abin da galibin malamai tafsiri suke shi magana irin su Arabi Ibn Anas al-Qurasani da su Qatada da wani su Yahudawa da ake magana kuma ana magana Yahudawa zamanin manzon Allah wanda suka wato nuna dabi'a da ta'ada irin ta kakannin su malamai suka ce to wannan shi ma wannan gaba ta wannan ayan yana nuna maka cewa idan wani ya biyo dabi'a ta wasu magabatansa ko kakannin sa ko wasu magabatansa to ya halatta dauki irin wannan sufa da sunan suna je a sa mu shi ma kaga ai wannan abubuwan da ubangiji ke bada labari ai ba Yahuda zamanin manzon Allah suka yi aka ta haka ba sun yi tuntuni amma ta haka ubangiji yake wato jingina musu wannan saboda su ma wannan aqidan babarin ta suka yi ba kuma suna dan daren dawo akan wannan aqida din wannan shine abin da Imam Ibn Jarir al-Tabari yake faɗa yace wannan dalili ne akan halaccin adanganta ma mutum wani abin da magabatansa suka yi shi ma idan ya zama alamin haji salatihi wa tariqatihi yana dan kan tafarkin wato su wanda suka gabace shi din Allah ta'ala anan yace an yu'minu lakum anan kullati shi ne ce an yi uminu billahi ba bai kawo al-asl galibi abinda ayi shahara a wato nusus na shari'a a ce al-imanu billahi wa rasulihi al-imanu billahi wal imanu bir rasul wato ta'addida ba'u yanzu ba'u shine yake zuwa masa amma anan kaga sai ta'addida lamu wannan shi zai sa wato idan tun farko mutum ya fahimci wa ma'anar imani so da dama ba ga wasu suna magana cewa imani ma'anahu at-tasdiq ma'anahu at-tasdiq wani lokaci idan kai sa'a ne ma wanda yake ya san sunna sosai sai ya ce al-imanu lughatan at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi shakkun wala rayb wannan wanda ya san sunna kenan amma galibi su wanda mutakallimin su cewa suke imani shi tasdiki to wannan kuma gaskiya ba shine abin da yake daidai ba zaka ga malam bakar gumi al-tafansa radul ahzab din sa shi ma riya bi ra'ayin su wato mutakallimin wajen tabbatar da cewa imani tasdiki ne tamam malamai Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai bal ma da malaman magabata duka suna cewa imani ba shi ne tasdiki ba da gaskiya kadai ba imani saboda na farko dai amma lafazin al-iman da at-tasdiki ba dai suke ba saboda idan ka ce saddaqtu fulana baka cewa amantu fulana kuma ka ce kana maganar imani shi lafazi idan kana son ka ce daya wato muradifin daya ne to sai dai in sun yi daidai a lazimi ko muta'addin su. In ka ce annaba'u ma'anahu al-khabar, to zaka ce akhbartu bil khabar, ka ce nubbi'tu bin naba'i. Kaga duk yayi daidai, lazim muta'addi muta'addi. Amma nan kaga ka ce in ka ce saddaqtu bi fulan, ka ce amantu bi fulan, to in ka juya shi ka koma ka ce saddaqtu fulana, kuma ya zama ya ta'addi da maf'ulin bihin sa. Mun ka ce amantu fulana, ba zai baka wannan ma'anar ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa to kaga ba zai yi ya zama wannan shi tace asalin ma'anar imanin tasdiqi ba. Ya faɗi wannan a cikin kitabul iman, akwai magana mai tsawo kan wannan. Amma dai abinda malamai ke faɗa, lafazin al-iman shine al-iqrar wal-i'tiraf al-mustalziman lil-khudu'i wat-tadhallul wal-ib'an afwan. Wannan shine abinda malamai suke faɗa. Wato a lugha in aka ce imani shine wato mutum ya nuna ya yarda tun a cikin zuciyarsa, baki ya gazgata, kuma wato gabobinsa su gazgata haka din su ma, ya nuna ya yarda ya tabbatar, wanda wannan tabbatar wanda yayi da baki da kuma zuciyarsa za su lazumta masa a gani a aikace ya miƙa wuya, a gani a aikace wato ya kaskanta gaban wanda ya ce ya yi imani da shi. To wannan shine al-iman a yare kenan. Amma idan ana magana hakikanin imani, to wannan sai a koma magana na malam bai da tsara da ire-irensa, bal magana na Imam Malik da sauran duk wasu magabata da suka ce da suke cewa imani hakikaninsa shine qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa ikhlasun bil janan. Yace wannan imani shine wato magana a baki a baka, da kuma aiki da gabbai, da kuma mutum ya zama yana da imani a zuciya, zuciyarsa ma fal take da imani, ya gaggata yana da yaki da sakankancewa. To wannan shine abin da ake kira imani. To amma kaga su wanda ba aqidan wato ahlus sunna suke ba, zaka ga su ba wannan ba shine ma'anar imani ba. Amfanin ka faɗa haka shine yanzu da zaka ce kai imani, Allah ya baka wato daku ya tsahirta maka kai rayuwa, kai rayuwa shekara 20 30 40 50 balle 70, ka ce kai imani kai musulmi, ko ba a taba samu kama Allah ruku'i ko sujada ba, to wannan imanin ba zai zama ya zama karɓaɓɓiya wajen ahlus sunna ba. Saboda na budda in ka ce kana son abu, kai imani da abu, ai dole a samu wani abu da yake nuna alaman haka a aikace a fili ana gani. To su sauran mutakallimin su ba haka suke faɗa ba. Su suna cewa da za a samu mutum ya yi imani, ya faɗi cewa ya yi imani da baki, amma kuma ya zo aka samu bai ma Allah sujada ko ruku'i baki ɗaya a rayuwarsa, to yana nan da imaninsa. To wannan shi yasa amfanin ko ga mun ɗan ɓata lokaci akan wannan kenan don mu yi bayani shi. To a nan za mu dawo maganar da muke na cewa a nan me yasa Ubangiji ya ce an yi uminu lakum bai kawo abin da aka saba sani yana yi ta'adi da ba'un ba. Duka wannan ya zo a Qur'ani. Allah ta'ala ya kawo mana inda wato galibi in aka zo ana magana al-imani billahi ko imani bil rasul, yana alaƙa ne da aqida, imani gariya garau da muka faɗa a yanzu nan. In yi ta'adi da ba'un al-imani billahi, wannan yana da alaƙa da salar aqidar musulunci ce. Amma idan yi imani da ya ta'adi da lamu, kamar wannan aya wa ba anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin, kaga anan ayan wa annabi Yusuf suke cewa mu'minin lana, wasu na cewa musaddiqin lana, wannan ba gaskiya ce ba kamar yanda yanzu muka bayani. Kamar yanda fadin Allah ta'ala qul udhun khairu lakum yu'minu billahi, aka ce yu'minu billahi da ba'un saboda wannan aqida ce, sai kuma aka ce wa yu'minu lilmu'minina, ya kuma miƙa ma wato mu'minai, ya sallama musu, ya tabbatar da abin da suka faɗa cewa haka yake. To wannan shine abinda malamai suka ce. To ta ga anan Qur'ani ma ya bambanta al-imani billahi da kuma al-imani lishai'i, wanda ba Allah ba, to akwai bambanci. Ko ka ce al-imani billahi da al-imani billahi, wannan shi ma da bambanci a wajen malamai. Akwai Ibn Ashur a cikin littafinsa At-Tahrir wa Tanwir yayi magana akan wannan ma'anar, me yasa Ubangiji ya sanya lamu a wurin nan, yace afa tatma'una an yu'minu lakum, bai ce an yu'minu billahi ba, aka wannan lamu a wajen nan. Yace saboda wannan lamun din akwai abin da aka kunsa, an kunshe ma'anar wato tabbatarwa, al-iqrar da muka faɗa a can baya, tabbatarwa da kuma bada shaida ga yanda ya kamata. Kamar wato in aka ce amantu laka, wani abu da ake bukatan da ka faɗa, kake bukatan shi wanda kake faɗa masa ya nuna cewa ya tabbatar da abin da ka faɗa, ya bada shaida, sai ka ce to amantu laka. Wannan shine wato abin da shi ana yake magana, shine abin da shi Ibn Ashur yake faɗa. Yace ta mene yu'minu ma'ana yuqirru, abinda ake magana shine a cikin yu'minu nan ma'anarsa shine kuna sa ran yanzu su tabbatar da abinda kuka faɗa na cewa da gaskiya annabi Muhammadu ne, nan ba ana magana wai imani bane. Shi yasa anan yake cewa anan kamar talmisi Ubangiji yake musu, kamar a fakaice na gaya musu cewa inda imani ce na ta zuciya, to wannan imanin na zuciya da ba su daga sunni sun yarda da gaskiyar annabi da mata to adam abin da ake bukata shine su bada shaidan da mu'minai suka yi cewa sun bada gaskiya ma annabi to su ba za su yi ba to shine ubangiji Allah yake kora wannan ba yana kora maganar imanin su a zuciyar su ba sai afa ta umma'una an yu'minu lakum yanzu kuna sa ran za su yarda da shaidan da kuka bayar na annabtar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali a cikin su ba akwai masu koyar gaskiya wannan shine ma'anar wato an yu'minu lakum ay an ya'tarifu lakum wa yuqirru lakum wannan shine ma'anar a wurin nan akwai ma'ana ta biyu da ya fada shi ibn ashur din dai yana cewa wato zai iya zama kuma wannan lamun din bi ma'ana min ajalikum litta'il ce wannan wato abinda ake magana an yu'minu lakum shine an yu'minu li ajalikum yana ma sun yi imani saboda abinda kuka fada saboda wato sun san cewa ku masu gaskiya ne ko ku bi ma Allah ta'ala kariya ba ko sai sallama muku haka shine ubangiji cewa ba za su sallama muku ba nan ba ana magana ana imanin yana zai kowa wurin imani da Allah ne amma a wani wasu wa za su gaskata mummunai annabi da mummunai to ba za su yi ba annabi wannan ba kuma duk da sun san cewa kuma wannan imanin haka take yadda manzo Allah yake faɗa amma kuma saboda sun raina su suna hasada ma manzo Allah ba za su yadda ba wannan shi da aka kawo wannan mazan Allah a wajen nan Allah ta'ala yake cewa afa tatma'una an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali wasu daga cikin su ana samu suna jin maganar ubangiji kuma yuhadifuhu sai su rikita magana min ba'di ma aqaluhu wannan cewa da akai suna jin maganar ubangiji wannan wawu bawul hal ce ana Allah ta'ala na fadan cewa alhali halin wadannan mutane shine wasu gungu daga cikin su a shiga gaba duka ba wasu gungu daga cikin su suka ji maganar ubangiji sai su yi sala ta maganar nan maganar ubangiji malamai sun mishi fasara guda biyu fasaran farko da suka yi suka ce wato maganar ubangiji da ake magana shine wato sun karanta at-taura sai suka rikita at-taura nan kalam Allah suna magana at-taura wannan shine imam abu ibn abi hatim ar-razi abdurrahman ibn abi hatim ar-razi yake fitarwa cikin tafsirul qur'an al-azim din sa da shi da at-tabari da isnadi ingantacce suna ke rawaitawa daga mujahid ibn jabr cewa abinda ake magana shine qara'ut tawrata fa harrafuha sun karanta at-taura sai suka rikita wato wannan maganar ubangiji da ake magana shine at-taura da ubangiji saukar musu tana maganar ubangiji ce ai ubangiji ya saukar da ita to sun ji maganar ubangiji da dokokin sa kuma sai suka lalata wannan asalin ma'ana din goban da mujahid wannan shine magana na as-suddi kuma shine magana na abdurrahman ibn zaid ibn aslam kamar da yake dafin at-tabari at-tabari yake cewa hadathani yunus qala akhbarana ibn wahab qala ibn zaid shine abdurrahman ibn zaid ibn aslam yace at-tawratu allati anzalaha alaihim wannan ubangiji yana magana maganar ubangiji da ake magana ubangiji yana ishara ne zuwa ga at-tawran da ya sauka musu yuharrifuna hasirke rikita wannan at-tawran yaj'aluna al-halala fiha harama suka je suka maida halal din dake cike zama haramu wal harama halalan kuma suka sanya haramu ya zama halal wal haqqa fiha batilan kuma suka maida wato gaskiyan ya zama ƙarya wal batila fiha haqqan kuma suka maida wato ƙaryan ya zama wato gaskiya wannan shine ra'ayin ibnu kathir cewa wannan ma'anar ana maganar wato at-taura da suka tantance wannan ita ce asalin abin da ubangiji ke magana yasma'una kalam Allah kuma yuharrifuna ibnu kathir yake cewa wannan kamar fadin ubangiji ne wa in ahadun min al-mushrikeena sajaraka ba'diru hatta yasma'a kalam Allah sai idan ɗaya daga cikin mushrikai in ɗaya daga cikin mushrikai ya zo wajenka yana wato yana neman ka bashi wato amana to shikenan ka bashi amana har sai ya ji maganar ubangiji yace yasma'a kalam Allah wannan yana magana ya ji maganar ubangiji daga bakin manzon Allah wanda zai isar masa sakon Allah ba ana maganar wai baka da baka ubangiji yayi masa magana ba wannan aya da ibnu kathir ya rubuta da shi ɗan mudakara lan kawo wannan ba mu da dama saboda wannan ayar wani kafiri mu zo mu bashi amana kuma daga baya kuma bayan mu bashi amana kuma mu zo mu kashe shi bayan mu bashi amana wannan ga wanda ya duba farkon tafsiri na wato littafin as-sa'idi za ku ga lokacin da yazo yake cewa wannan ya daga cikin hanyoyi da ake samun ake wato fa'idantan umumi a hukunci dan kaga ahadun yazo bayan jumla shartiyya tufidul umum kuma saboda haka ba ka da dama ka ce a samu wani wanda ba musulmi ba ka ba shi amana ka ce ka ba shi amana ba za ka cuce shi ba za ka kashe shi ba za ka mishi kaza ba ko bayan ka ba shi amana kuma ka zo yana zuwa kuma ka kashe shi wannan ba shari'a ba ka dama wannan abu ina faɗan wannan saboda wasu za ka ga da su ne cewa suna wato wanzar da musulunci lokacin Boko Haram an sha yin wannan za ka ga kawai su zo su ce zo suna ina daga bene ba abin da za mu yi maka sai ya zo ya ji cewa ba abin da za a masa wai saboda shi ba musulmi bane yana daga lokacin suka hango shi a sama sai su saida shi sai harbo shi ka ba shi amana aka ba shi amana kuma wai kadara an jihadin ne ma baya cikin abin da wato ubangiji ya halatta ma hatta annabawa bal ma hatta ma musulmi kan ce annabi 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 abu zai ha'inci ba ana iya yin hila yaudara kofar rago ana yi amsulinci amma ba a ha'inci bashi wa kace dan amana ne kuma alhali ba amana zaka bashi ba kana so ne yazo kuma kashe shi sabanin kun je yaki ne kake nuna mishi kaman yazo zai wuce kaman baka san zai wuce ba kai mishi baka sai ka mutu kanki daga baya amma baka zuwa kace nan amana ne mu gashi mun baka amana ubangiji bai ba manzo Allah wannan daman ba Allah ta'ala yana cewa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ubangiji yana cewa in ka ji alama zaka baka aiki ka kamsa aikin kai je ka ce to wannan alƙawarin na kwanci shi wannan shine kaida so da ka shi kanshi waɗannan jihadi jama'a ba wai abin kawai ba fa wato a baki ne ba dole ina buƙatar ka'idoji akwai ka'idoji da malamai suka yi magana duk ba yanda za a yi kace za ka yi jihadi in dai ba faɗa za ka yi ba baka san me wani irin ka'idoji malamai suka kawo game da jihadi ba Allah ta'ala ya kyauta almuhim dai mu dawo da fassarar ayar da take gaban mu lan yasma'una kalam Allah ibnu kathir yake cewa irin jaya yake cewa anan yasma'una kalam Allah wato za su ji maganar ubangiji da ya saukar ma annabin wannan zamanin wannan shi ake magana amma ba ana magana wai baka da baka ubangiji ya gaya musu magana ba to akwai fasara ta biyu da malamai suka yi fasaran biyu ta biyu shine wato cewa wannan yasma'una kalam Allah ubangiji yana ishara ne zuwa ga mutane 70 din nan da ya shahara wajen malaman tafsiri as-Suddi da Muhammad ibn Ishaq sahibul Maghazi wasiyar suke fada cewa wato ubangiji wannan ayar da ubangiji ke fada a suratul a'raf cewa annabi Musa ya dauki wasu mutane 70 daga cikin mutanansa suka tafi su aje ayi miƙati da ubangiji bayan ubangiji ya ji yadda su maganar sa shikenan kawai sai suka yi ma'alla ta'ala wato a tsaurin ido har ma wato aka sami wannan kawa ta kama su to wannan shine ubangiji yake cewa bayan sun ji maganar ubangiji sai suka zo suka caccanza wai suka ce wato su malaman da suka faɗi wannan tafsirin suka ce bayan an dawo sai annabi Musa ya ce Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce a Allah bai ce ba muna bi a gaban mu akai kuma da wannan mutane wannan riwayar Muhammad ibn Ishaq sai Maghazi wasiyar shine ya faɗe ta a matsayin fasaran wannan aya yasma'una kalam Allah ya kuma yake to daga wasu daga cikin malamai ahlul kitabi kuma wannan shine magana na buƙatar kamar yadda a cikin Zadul Masir al-Jawziya ya wato danganta masa ya Tabari ya ce shi mai wannan maganar tafi ta a wajen sa ga abin da Ibn Ishaq yake cewa yace hum alladhina sa'alu Musa ru'yata rabbihim sunne wanda saboda tsabar ke kashewa amma bayan ubangiji ya je da su maganar sa sai suka ce su ganin ubangiji suke zansu yi su ba za su yi imani ba sai san ga ubangiji fa aka zato musu sai kana nan da nan sai tsawa ta kama su sai yake cewa sami'u kalamahu ya'muruhu wa yanhahu suka ji maganar ubangiji yana ba su umarni yana hana su amma yana ga ma annabi Musa su ma suna ji hatta aqalu har sai da suka gane hatta aqalu ma sami'u har sai da suka haddace abin da suka ji din sun ba sarrafa bihim ila bani isra'ila sai annabi Isa ya juya da su zuwa wurin asalin ita bani isra'ila dukan su falamma ja'um yayin da suka zo musu harafa fariqun minhum ma amarahum bihi shikenan sai wani aka samu saki daga cikin sun juya abin da suka ji ubangiji yana gaya ma annabi Musa na umarin sa wa qalu hina qala Musa li bani isra'ila suka ce lokacin da annabi Isa ya ce ma bani isra'ila inna Allah amarakum bi kaza wa kaza Allah ya ce ku yi kaza ya ce ku yi kaza wa qala zalika al fariq su wadannan mutane suka ce allazi zakarahum Allah wanda Allah ta'ala ne yake faɗa muke maganar su ina ma qala kaza wa kaza azabi faɗa wannan ba kaga suka rita shi kenan annabi Musa ya zama makarici a wajen su kenan khilafan lima qala Allah azza wa jalla wanda sai suka faɗa abin da ke sabanin abin da Allah ta'ala ya gaya ma annabi Musa ma ibn Isa ya tafa hum allazi ala Allah wa li rasulihi Muhammad to shi ne wanda ubangiji yake nufi anan cewa yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu a tabari ya ji wanda bayan ya kawo wannan abin da Ibn Ishaq ya kawo sai ce to shi gaskiya in ya duba siyakin ayan ta fi masa ta fi nuna wato cewa lalle gashi sun je suna canza maganar ubangiji din saboda idan ka ce a taura ake magana anan to kaga aya a taura ba su kadai ne suka ji ba ta yi suka lalata suka rikita ma'ana wani kuma wanda ya ji zai ce shi gaskiya ba haka a taura suka ji ba to kaga ba zai zama hususiya an faɗi asalin wannan zunubi ya zama ya tabbata a kansu ba sai dai idan dama ta sun ji wata magana ce da su wancan ba su ji ba sauran kabila da suka canza shaida sauran kabila yake cewa hususiya na dauki hususiya ta maganar Muhammad ibn Ishaq ta fi fitowa fili akan maganar cewa a taura ce anan amma Ibn Kathir kamar yadda na faɗa shi yana ganin wannan abin da Ibn Jarir al-Tabari ya faɗa wa nan ba lazim bane ba dole ne ya zama haka ba kuma gaskiya maganar Ibn Kathir wannan shi ya fitowa fili saboda asali a maganar Ubangiji shine yake banci annabawansa da shi a asali wannan shine a maganar Ubangiji cewa mutane 70 sun ji maganar Ubangiji wannan ruwayoyi da ake da ita ruwaya daga Muhammad Ibn Ishaq sai al-Mazhabi wa siyar kuma magana kuma daga su as-Suddi wannan shi gashi yana bukatan dalili na tabbaci a ji a nemo cewa lallai Ubangiji ya je da su maganarsa amma idan ba a ji haka ba to dole a tsaya akan asali ba za a tsaya kuma a je a dogara ga wata ruwaya wacce take ba ta da wato makamashi sosai ba a watakila wani ya magana cewa ai akwai ruwaya to amma da ake da ita ruwaya da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah ya ruwaito cewa a yakin Uhud akwai mahajin Jabir ibn Abdullah shine Abdullah ibn Amr ibn Harah bayan ya rasu sai ake cewa sai wato Jabir yazo yana mazalla ya ganshi yana cikin jimami sai yake cewa Ubangiji bai magana da wani kifahan ba bai magana da wani kai tsaye ba sai mahaifinka saboda Ubangiji ya sharafa shi ya mai magana da shi to wannan shi a cikin isnadin hadisin akwai magana saboda haka shi ma wannan ba zai zama hujja na cewa Ubangiji yana yayi magana wani baka da baka ba in ba annabi ba a wannan bai idan bai zama hujja ba saboda cikin isnadin wannan hadisi shi ma akwai Musa ibn Ibrahim ibn Kathir ibn al-Faqih yana ruwaitowa daga Talha ibn Khirash dukkan su da'ifai ne kuma shi Musa ibn Ibrahim ma akwai magana ma malamai da suke cewa ba bai sharar ini ba san shi ba kuma cewa da ibn Kathir yake magana cewa wato Ubangiji ya je da su magana wannan ba dole ba saboda abinda yake cewa idan aka ce wato a taura ne suka ji juya to ya za a ce ya za a yi duk sauran mutanen su kuma su sallama musu bayan su ma sun haddace a tauran yadda suka haddace to na ba dole ba ana iya samun wani malami ai kowa qur'ani wanda ya san kowa yanda ya san qur'ani daban za ka ga musulmai sun san qur'ani da dunkule amma yanzu fassarar qur'ani yanzu saboda shi ne ba yanzu aka taro ana kokarin fassara mu juna wani na iya sanin wani abin da kai baka sani ba a cikin littafin Allah din saboda haka to in ka zo ka yarda da shi to kuma yaje ya murƙula fassarar ba iye je gurgu da fasada kaga wannan ai wato ya samu wani wani wato visa kanka saboda ka san cewa ya sani kamar mai fasada cewa Allah istiqamu ala tariqa sai ce tariqa ta jami'a misali kaga yanzu ai kaya da shi ne ka ji cewa ya sifi ka sanin qur'ani da yanzu kuma sai fasada ba daidai ba ya fasada ba daidai canza ayoyin yanda take to wannan lalle maganar Ibn Kathir shi ya kamata ya zama fasadan wannan aya kuma sannan saboda tarihi da muke da shi na yanda suka canza wannan at-Tawrat din kusan in naka bi tarihin Yahudawa babban abin da ake magana na babban laifi da suka yi shine canza wannan a Taurat da suka yi ba kai wannan aya ne Ubangiji ya faɗa ba Ubangiji ya fa bima naqdihi mithaqahu la'annahu waja'alna qulubahum qasiya yuharifuna al-kalima 'an mawadi'ihi Ubangiji ya faɗa cewa daga cikin abin da suke shine suna canza suna murkuda ma'anoni abinda Ubangiji ya faɗa bayan sun fahimce shi sai su murkuda shi saboda haka adan kuma yuharifuna min ba'di ma aqaluhum ya'lamun Ubangiji yana fadan cewa suna rikirkita asalin abin da Ubangiji yake nufi ne bayan sun fahimci ma'ana din. Bayan sun fahimci ma'ana din sun haddace alhali kuma suna sani. Hadisi ya tabbata a cikin as-sahih sahih al-Bukhari da Muslim. Hadisin Nafi Maula ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar. Abdullahi ibn Umar yake fadan yanda wadannan ahli kitabi suka dinga cin hukuncensa. Allah ibn Umar yake cewa innal yahuda ja'u ila rasulillahi zamanin manzon Allah akwai wasu yahudawa da suka zo wajen manzon Allah fa zakaru lahu rajulan sai suka ambaci wani mutumi minhum daga cikin su wa mar'atan da wata mata zana ya sun yi zina fa qala lahum rasulullahi sai manzon Allah ya ce musu ma tajiduna fit tawrat fi sha'ni rajul me kuka sani ga a tauran ku game da wato rajul da ake yi ba za ka ga wasu nan suna ta magana cewa bai shi wannan ina ma a ce za a kashe mutum da kansakali amma a ce a dinga difa mutum sai ya mutu ai babu wato rahama shi watakila shi ne mai fahimci rahamar ba amma mu mun san abin da yasa Ubangiji ko da ba dai mu gane ba mun yi imani balle a wanda malamai ke faɗa yayin da mutum ya kwanta da mace jikinsa ne baki daya ji daɗi saboda haka tunda kuma Ubangiji ya riga ya sanya masa hanyoyi na halal ɗinsa yake zuwa yaje ya wadatu da halal ɗinsa yaje ya zakke ma haramun sai ya zama ya dace a lokacin da za a masa azaba shi ma duk jikinsa ya samu wannan rabunan tukuna ya mutu a haka wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suke faɗa kenan almuhim dai nan anan Ibn Umar na faɗan cewa wasu daga cikin Yahudawa sun zamanin manzon Allah sun zo wajen sa suka gaya mishi cewa akwai wani mutumi daga cikin su wanda yayi zina da wata mata فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل me kuke samu me ku samu game da hukuncin wato a taura kan wanda suka yi zina bayan sun yi aure fa qalu sai suka ce manzo Allah nukhdihum wa yajladun a mu kawai fa abinda muke musu zamu ba su kunya ne sai a zo a kama su a zane su kawai a kama su a dan musu dan duka dai haka a je kasu kara kuma dan ba su kunya wata kila ba a samu dan gawayi a sa musu wannan shine kawai abinda mu muke musu فقال عبد الله بن سلام سيدا اتكيس اخي عبد الله بن سلام وانا يهودي ده يا مسلمتا سي يتي كذبت يجي قريه فكي ان في حرته اتكين ايان اويين ده ميكو كانت التوراة اتكي اكوي اند اكا تي واتو اجيفه وند يي زنا فاتو بالتوراة كجم كذور التوراة ده سي سكا زودا التوراة فاتو بالتوراة سكا زودا التوراة فلا شروها سكا بوديتا فوضع احدهم يده ايه الرجم سي يدي دكين سو بده يكي كرنتاوا sai je ya sanya hannunsa a ayan da aka zo da zai karanta aya ta da take nuna wato rajam din fa qara'a ba qabla ya karanta abin da ke gabanin wannan aya ma ba'da da abin da ke bayan ta fa qala hu abdullah ibn salam sai abdullah ibn salam yace masa irfa' yadak yace daga hannunka tu fa rafa'a yadahu sai ya daga hannunsa fa idza fiha ayatu rajam sai gashi akwai ayan wannan wato rajam din a cikin wannan taura din fa qalu sai suka ce sadaqa ya muhammad suka ce lalle kai gaskiya ne lalle a ce akwai shi a ce a tawara to kaga wannan shi tarihin ai bayan da ta kusa akwai ta akwai wannan ayar amma kuma waye sai da aka zo kuma wato gaskiya ce halinta fiha ayatu rajam a ciki akwai wato aya na rajam din faruji ma tunda sun zo wajen manzo Allah ne ya musu hukunci sai da ni wallahi muku hukunci ba sai da abin da ubangiji ya ce ga hukuncin saboda haka sai aka jefe su قال عبد الله تعب الله بن عمر كتب فرأيت رجل يجنو على المرأة يقيها الحجارة سنقوى النمو تمي لوقت انك جيفي شي ينا اوقرن شي ويكا اجي اتوى النمو اتعبتا ينا اوقرن كاري كوي كروات ونن دور رؤوس ساميتا سو كاقا شي ونن دكا ينا دا لا قالي دا واتو يند سكي كيا يند سكي واتو قوي بيكي كتا اصلا ابن دا اكا بحلا بوسو اتي لتابوسو قاها كنتي سنساني اما سي سلاتا كنتم wannan kan hukunce ubangiji kenan amma in muna magana akan wato koyen shedan annabtakan bazan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana da yawa kusan duk wasu ayoyi da suka san cewa zai ba su dama ai musu hujja aka ba musu hujja to sun bata wannan ayar ko dai sun cire ta ko kuma ayan musamman wanda sai karara su sun cire su ko kuma ayan wanda take nuni zuwa ga annabtakan bazan Allah sai su kawo ta tawili su kirkira mata tawili wanda asali babu ita a suna da yawa amma daga cikin abinda malamai galibi suke kawowa a wannan bigiran shine abinda yazo a cikin sifrul tafniya mun taba karantawa ina zamanin ko shekara da daga bata ne ayan da wato ubangiji aka ce yana ce ma annabi Isa sa uqimu li bani isra'ila nabiyyan min ikwatihim mithlika yace zan wato aiko banu isra'ila su ma wani annabi daga cikin ƴan uwansu amma ba daga gare su ba daga cikin ƴan uwansu irinka wato annabi ne manzo irinka aj'alu kalami fihi zan sanya magana na a cikin maganarsa wa yaqulu ma amruhu bihi kuma zai faɗa abin da nake umartar shi da shi sai dan ubangiji sai kawo wato sai ta tawili ma waɗannan ayoyi saboda ayan ƙaro-ƙaro take a cikin wato can wato Old Testament din su a cikin wato New Testament din su to amma idan ka ji ka duba Ibn al-Qayyim yake cewa wannan ba zai yiwu kace ana maganan wani ba wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam na farko saboda anan an ce daga cikin ƴan uwan banu isra'ila ƴan uwan banu isra'ila ana maganan ƴan uwan wato shi ishaqa din dan uwan ishaqa kuma isma'il to kuma kaga larabawa su ne kenan sannan kuma aka ce annabi irinka manzo irinka wato ba ana maganan wanda yake shi ba a bashi manzanci ba su duk waɗanda suke faɗa galibi ba manzanni ne ba a dai ba su wani annabtaka ba ba su manzanci ba amma aka ce mithlika irinka sannan kuma ya zo da hukunce da yawa sai aka malamai suke cewa wannan labudda yana magana ne kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi ɗaya ba wanda suke damuwa da muqaratul adyan sun bi ayoyi da dama da ke cikin bible ko a yanzu ko new testament ko old testament zaka ga ana ta faɗa cewa wannan yana nuni ne zuwa ga ana takan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a irin wannan waje a shawaran da malamai ke bayarwa shine a kar ya zama abinda muke shin tallan musat kawai wasu kawai wato dukan duhu akwai wasu zaga wanda suke damuwa da comparative religion sun dinga dauko wasu ayoyi wanda suke malamai suka duba suka ce abin ba lalle ya zama yayi daidai da siyakin ba akwai idan ka je ka duba asalin shi a tauran da Ibraniya din su akwai wata ayar zaka ga suna karantawa suna cewa hikku mamtakin ihlu muhammadin suka ce to wannan muhammadin yana yana nuni zuwa ga muhammadu ne wasu daga cikin wato masana haka suka fada amma wasu daga cikin malamai suka ce a wannan idan ka duba siyakin ba dare ya zama haka din ba wato shewar shi lafazin Ibraniya da lafazin Larabci kusan abu daya ne lafazin alhamdu da muhammad da hammad da hamid da mahmud kusan larab duk abu daya ne in aka zo za a iya samun haka saboda haka ya kamata idan za a duba ya zama siyaki ya yi daidai tukuna suka ce siyakin ba dare ya zama ya yi daidai ba to amma dai kowa menene dai daga cikin abin da ahli kitabu suka gwanince da shi shine su suna fassara hatta proper nouns har sunaye na yanka na kiranye sai su fassara kaga ba ne da za a yi mukaddara ubangiji ya ambaci damina a qur'ani ko ya ambaci wato raba a qur'ani wani dan adam kuma shi raba misali ba shi da ba daidai bane kawai in ka zo ka fassara da wani yare kuma in ba ka makara san ka fi sirrin mutane ba za ka gane ba in damina sunansa in sunansa hannu to ce masa sai hannu a wurin kawai wannan shi ne abin da ya kamata amma idan ka ce za ka fassara shi to kaga yanzu ka fassara shi kuma kana san ba za a gane ba ba za a gane ba misali kawai ka ce damina ka ce rain kawai a wurin to me za wanda za ka ce ka ba rain kuɗi ai daga in ka ce damina za a gane damina sunan wani ne kenan to daga cikin babban mummunar ta'ada a ahli kitabi har yanzu kun sa da wannan ɗabi'a za su je su samu har proper nouns su canza mu za a zama wato aira ta wato objectivity na wato fasara duk wani abubuwa irin wannan baka canza shi ba za ka zo ka ce Kano kai wai za ka canza mata suna ba ka kira Kano saboda suna wani abu ne suna ne na wani gari dole ka faɗin shi haka to wani ya daga cikin abin da su ba su kiyaye wannan ba sannan wasu daga cikin masana kuma suna ta kokarin cewa lafazin komfota da ya zo a cikin sura na Yohana cewa ubangiji zai tayar da wani wanda yake wato suka shafi da komfota suka ce wannan wato suna ne suka birkita shi asalin sunan Muhammad ne a wajen ko Ahmad ko Muhammad ne a wajen amma suka canja saboda wato ba su ba da shaida yanda wato ya kamata su bayar din sai haka dai wannan dai shine abinda wato Allah ta'ala ya faɗa cewa suna canza shaida ko da dai wannan haka yake ko ba haka yake ba dai lalle ya tabbata wannan mutane suna canza shaida kuma dokoki da yawa ka je ka duba ka gani wace doka ce yanzu ka sani a cikin Bible ko Old Testament ko New Testament ka ga yanzu waɗannan mutane suna amfani da shi ba za ka samu ba ba za ka taɓa samun haka ba za ka ga wato yanda suke shiga wajen bautan na farko dai ba sa alula a cikin Bible akwai alula ba sa sallah a cikin Bible akwai sallah gwamutsuwa suke mazansu da matansu a cikin Bible babu inda aka ci a yi wannan bal an hana ma to kaga me suke kenan sai ta harifi sun cece ma'ana kenan saboda haka wannan duk yana daga cikin wato murgure-murgure da suke yi wanda ko da a yanzu sun riga sun lalata ma'anar wato cewa lallai bisharar manzon Allah akwai ta to wannan abubuwan da suke na murgure-murgure hukuce-hukucen sama wannan zai zama shaida akan abin da Allah ta'ala a nan yake faɗa to kuma wannan al'ada mummunar al'ada ita ce ta zo ta daɗo mana ta shigo cikin mutane da dama za ka ga mutane yanzu sun ƙoƙarin yi wa dokokin Ubangiji tawaye sun mai shaida dokokin Ubangiji da alƙawalin wada'iyya irin Muhammad Lawson ɗin da sun canza baki daya wannan duk ɗabi'a ce ta Yahudawa za ka ga Yahudawa su suka fi zo da irin wannan da su da ire-iren su wannan fajiran mutane fasikai za ka ga kawai a je a yi wancakali da asalin dokokin Ubangiji sai a zo da kuma dokokin wanda ɗan adam ya kawo shi tunda asali manzon Allah a cikin ruwaye tabbatattu ya taɓa tambayar su to me yasa kuka canza wannan doka na ce wanda ya yi zina a kashe shi a mushrajen mu ya zuka ce eh to farko abin da ya fara faruwa gaskiya akwai wani sarki ne da wato wani yasa wani dan uwansa ya je ya yi wannan laifin me kuka ya bari a masa hukuncin Ubangiji sai ki bari to shikenan kuma wata ranar da aka tashi shi ma an samu daga cikin ya yi hannun su wani ya yi ma irin wannan laifin sai yazo yana sai ya musu wannan dokan sai suka tawo suka ce a sai duka kawo naka a kashin sutane sai wace a to abin ba zai yi wato a zauna to a fara a ƙara a sake sabon shawara sai suka shawara suka ce wannan dokan ba za ta mana ba yanzu wanda yayi kawai a je kawai a ce to shame on you kawai shikenan kai wato ka ji kunya amma ka ɗan buyana da sauransu shikenan an huta kenan to kaga wannan shi da har yanzu abinda za a ga mutane na kawo mana wai mutum kashe mutum yayi sai a ce wa dan me za a kai shi ai riba ba an yi riba zaka ga ana cewa su Mahatma Gandhi suna daga cikin wanda suka kawo waɗannan shi da wanda kaga bai musulunta ba ko da yana da wani kirki wato insaniya sai ka sai mishi da wasu abubuwa miyagu tare da shi daga cikin munan turaf da Mahatma Gandhi aka ce ya bari shine wato na cewa wai ai za a yi babu a ce a kashe wani ko a ƙara kashe wani a shi da ya kashe shikenan dai a dai ina da shi dan za a ji a mishi wasu abubuwa dai a mishi wasu abubuwa dai a dan kunya tashi amma a ci gaba da barin sa wannan yana daga cikin wato abubuwan da mutane suka dauka na Yahudawa wanda kuma a yanzu kuma suke kokarin cewa dole shine ya dace da wannan zamani a wannan dabi'a ce ta Yahudanci da kokarin kangare ma dokokin Ubangiji kuma manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi da kisa Muslim hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali cewa ya man sanna sunatan sayyi'ata falahu wizruha wa wizru man 'amila biha duk wanda ya sannanta wata sunna mummuna to yana da zulubin wato wanda ya ai ai koyi da shi da kuma wanda ya wannan zulubin da ya da ya rubo da shi mummunan sunna din da kuma wanda ya koyi da shi har zuwa tashi alkiyama saboda haka duk wannan abin da suka ake yi a yanzu da kokarin yi ma dokokin Ubangiji tawaye a ce wani ya je ya same wata yarinya ya nike ta amma har yau har gobe an rasa yanda za a yi a masa hukunci ya nikake ta yanda ya nikakewa ma na gida ai ko da ma misali ma za mu kawo dokokin arranta bai kamata a ce muna bari ana yi ma yara mummunan kisa irin wannan ba ku duba ku gani yanzu waɗannan mutane wanda kwanakin bayan da a daɗaure suka je suka samu keke ɗinki suka fankwasa wata mata da ita da yanzu da yaranta ina imani akan wannan irin wannan abubuwa to kuma shi da za a zo a zauna da zaran sun yi su da zaran sun yi abu su shi kenan wallahi ku kisa su haya akwai rayuwa akwai rayuwa amma jama'a ba za su yadda ai waɗannan abubuwan ba su kuma wato gwamnoninmu su galibi matsawata ne galibi kar ku ce za ku zarge su kullum saboda ba wai na cewa wai din da ka san ba za ka iya yin waɗannan dokokin ba kaga sai ka fasa yin gwamnan ba shikenan ba mu huta ka huta sai ka sauka kawai sai ka sauka mu huta ba huta bane bayan kai ka ne ma kai ka ce kana so da baka ce kana so ba da baka ba da ba a zaɓe ka ba kai ka ce kana so ai tunda ka ce kana so shikenan sai ka zo yayin da yayi sai ka sa dokan Allah tunda kai ka ce kai ma ka je shari'a kake a garin ka duk waɗannan wato garuwa da ake irin wannan abubuwan duk sun ce akwai shari'a amma ba za su iya ba duk da mun riga mun san cewa ba wai laifin su ne baki ɗaya ba in suka ce za su yi to wasu ne sun gaito maka su wasu bala'o'i iri-iri in kana so ka ji yadda Yarima Bukure ta fama lokacin da ya ce zai shari'a an gaje shi nan an gaje shi nan sai da ambasadan Amurka ba ya ce da aka gaje shi ce kakkan wallahi ka shiga su amma dai da aka sai da ya ce Allah kuma ya kiyaye shi ta amma dai yanzu kaga abubuwan ba haka suke ba duk mun riga mun san waɗannan abubuwan mutane duk ba yi musu za a yi ba shi yasa ba za ka ga su wato jami'an tsaron suna kokarin cewa a jungle justice mu mutum ka cewa a yi ba saboda galibi in ka ce a jungle justice sai ya je ya faɗa a kan kautar rana ko kuma ya faɗa a kan wani wanda yake bari'i bai zuji ba bai gani ba mu dai Allah ta'ala ya kawo da lokaci da zai zama ana ɗabbaka dokokin musulunci dokokin shi ake buƙata duk wanda ya yi kuma wai ba wai a je wai can ɗaka ba a kashe shi duk da wannan in ma yanzu an yi irin wannan ba shi kenan ai yanzu in sun margimar siyasa ta kama ba suna zuwa can su je su sisalin filin ba shi yasa nake cewa ni ba na ba su uzuri ai idan wato yanzu kana kawo su tarnaƙi a siyasar su za su iya zuwa kawai a je a samu wani a ɓatar da shi ba a san shi ba ba a gan shi ba shi kenan an tashi a ce a ai gwamnan Kano ya kama shi a gwamnan Kano ya kama shi wani da jiyata wani wane ne wa ya mutu a tashi a ba a san wa ya kama shi ba saboda ya dace da siyasar su amma inda bai lamarin ajiye sai a yanzu muna yi shikenan za a dinga damu to ku je ku ta hanyar ta bayan fage ku kashe shi mana a ji babu shi inda ina tabbatar wannan wanda ya kashe Hanifa wallahi tallahi da za a zo a kashe shi to gobe sai ka ga da dangin Hanifa da dangin shi suna zamunci wallahi lafi to ai meye ya kashe an kashe shi ba shikenan ba mun hadu mu gaita ba shikenan ba ya kashe an kashe shi amma babu yanda za a yi niyyar zuka ce yarinya karama ma bata ta an sa rai akan ta kawai ka je kuma mutuwan ba a nemo ya mata mutuwa irin na rike wannan na gida kuma ka ce kawai ta ni gashi ina ganin shi yana dan wucewa gashi dai gidan yari yana dan wucewa jiki da tsoka ka ce ta zuciya ba ta dauke ni ba zai yi ba to amma yanzu an daure gindi an yi waye su kuma yan human rights watch yake mugayen mutane ne din ku ku je ku kai kara kan aka shi yanja ba amma kuna zuwa kuna kai kara saboda wani aka shi bukatar banza jairi Allah ta'ala ya kawo mana wato lokacin da za a dabbakar da shari'a musulunci kowa aka kashe shi amma in ka yi da shari'a musulunci sai da a kawo irin wannan mutane idan suka yi sai a tsire su ka'idar musulunci kenan bal idan aka ga ma mutum bare wato baya jin abin da ake gaya masa to ya halata in an kashe shi a bari a kofar ganuwan gari a bar shi tukuna sai rana ta dake shi an yi ruwan sama ruwa ya dake shi an yi yani daya an yi biyu an yi uku kowa zo ya gani ce wai waye wannan ace waye ne waye wannan ace waye ne sai an gama tukuna sai aje an gama shanya shi ya gama kowa ya riga ya ce wallahi in ne wannan zulubin irin wannan makoban zan samu daga mai sai aje abin ne shi ya halata ayaka duka daga cikin kulafa sun yi haka saboda sai aka rayu yanzu kuma ba a yi haka ba shikenan babu rayuwa daidai da garin da ake cewa sun fi kowa wato brutality wajen human rights ka je ka duba gani ba a irin wannan laifukan a garuruwarsu ko saudiya yanzu ka je ba a irin wannan laifukan kawai mutane kawai duk yanda wani mutum ya shaƙi iska sai je kawai samu mutum ya kashe shi kan waya saboda kucin musulunci dole a tsaya shi da standing authority ibn khaldun yana cewa shi ne alwazir dole ɗan adam ba su zama babu dala tsakaninsu ba yanda za a yi kawai ka zauna wai sai lalama a kuje ku yi fasimin samanin jamila ba da yi haka ko a gidanka ne ka ce wai kai tsakaninka da mutanen gidanka wai babu tsawatawa to kada kana ɓata masa lokaci ne har incin da suke a bayan gidanka ya fi wanda suke gaba gidanka dole ka tsaurara dole ka sa dala a tukuna wani lokaci abinda malamai masani political scientists suke kira restraining authority Allah ta'ala yake cewa sun ga yuharrifunahu min ba'di ma aqaduhu sai su wato rikikita wannan ma'anar bayan sun gane wa hum ya'lamu al-hali suna sani wa idza laqul ladina amanu daga cikin sifan waɗannan mutane sune idan suka halda wanda suka yi imani qalu istiamanna min imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan wato suka je suka samu suka kebe da sashi su ga sashi qalu istiatu hadithunahum yafdahu Allahu alaykum yanzu kuna labarta musu abinda ubangiji ya muku fatahi ne li yuhajjukum bihi inda rabbikum saboda kawai su je suna kafa muku hujja wajen ubangiji ku da shi afala ta'qilun bala ku hankalta ba anan Allah ta'ala kullu sai ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka je suka kebe sashi zuwa ga sashi lam zan khala kamata yayi ta'adi da babu a ce khalabihi haka kamata ba khala ilayhi ba to amma me yasa aka ce khala ilayhi wannan gar daga cikin mun bazaga ne ubangiji yayi tabminin ma'adan al-insiraf ne war ruju wato ba kawai dungulungul lokacin da suka ce ba mumune mumin imani ba a baki ba kawai wai da suka sun jiya bayani suka ce yanzu ai kale su wasa miki musu ba haka bane ba a idan suka ji abin da suka tare abin da manzo Allah yake ga yani suka ce ko ai kai gaskiya hakun kai gaskiya sai su tashi sai sun yi aiki ma ko da aiki zai zama daga nan dore sai sun je gidan kaya kaga sun yi aiki sai sun tashi sun yi sun gaba da su sai su labarta musu haka wannan shi da alayhi sallahu ila ashiya'i sai sun tafi wajen wanda suke ire-iren su sai su gaya musu cewa ai kariya muke ba ga su ne ga musu ba to wannan shi za a kawo ina din ai in sarafu ilaihim wa khallu bihim wannan shi ne abinda sai aka kawo ina ba a kawo ba umma Allah ta'ala anan yana ba mu labarin cewa idan suka zo ga wurin mu'minai qalu amanna sai su ce mun yi imani in kuma suka juya sai su ce dan me kuke ba su labari nan da ce suke cewa mun yi imani wato suna faɗa musu ne a fatan baka cewa mu mun yadda da abin da kai kake faɗa lalle wannan yayi daidai abin da a tauran mu Allah ta'ala ya gaya mana amma idan suka koma zuwa wajen waɗanda suke yan uwansu ne kafirai to sai wasu waɗannan wanda suke yan uwansu kafirai sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum nafadu al-fath yana magana al-hukmu ko al-qada hukunci shi yasa zaka ga daga cikin sunan ubangiji akwai al-fattah amma babu al-qadi al-qadi shi da al-fattah nafadu al-fattah sunan ubangiji ne wannan amma babu sunan shi al-qadi to abinda suke magana shine atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum yanda kuna labarta muku da abinda ubangiji yayi muku hukunci ne akan ku wannan fatah dai daga cikin fasfasoyi da malamai suka yi kenan suka ce bima amara Allah bihi fi tawra kuna ba su labarin abinda ubangiji dokokin da ya sanya muku a cikin taura ne saboda idan kun je kun gaya musu kuma su rike wannan dokokin in kun zo kuma sai dan kafa muku hujja wasu daga cikin malamai suka ce anan abinda ake magana bima fatah Allah alaikum shine abinda aka afada a cikin wato tauran na sunan manzon Allah dan me kuke zuwa kuke gaya musu sunan manzon Allah kuke cewa ai a ciki an ce akwai wani annabin karshen za mu yi da zai zo idan ya zo za mu hada kai da shi mu imani da shi mu yaƙe ku waɗannan larabawa kafirai mushrikai dan me kuke gaya musu wannan kuna san ne daga bayan sun je jan ubangiji su je su kafa muku hujja wajen Ubangiji cewa gashi ku da kanku kun fada wannan ɗaya daga cikin duka malami sun fasara ayar haka yuhajjukum bihi inda rabbikum shine su je wajen Ubangiji su ce ya Ubangiji ga waɗannan mutane sun fadi cewa annabi ka gaskiya ne amma sun imani da shi sai suka ce to dan me za ku ga ya musu haka wannan shine fasar da malamai suka yi afala ta aqilu suke cewa ko ba za ku hankalta ba ku gane cewa kar ku je da ga Muhammadu waɗannan labarai kada ina ga dauka a wajen to shine Allah ta'ala yake cewa awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ba su da masaniyan cewa Ubangiji ya san abin da suke boyewa kuma ya san abin da suke bayyanarwa saboda haka Ubangiji wahayi ne ake wa manzon Allah wahayi ake masa in dai suka boye gaskiya to akwai malaika Jibril sai ko ya gaya musu abin da wanda suka boye din wanda kuma wannan shine ita faruwa a Khaybar da sauransu duk sun ba manzala guba sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza bayan manzala ya ci kuma wasu daga cikin mutane sun ci ya kuma kira su yake cewa zan ba ku labari zan tambaye ku idan na tambaye ku za ku ba ni amsa za ku mun gaskiya sai suka ce dai wato za mu baka gaskiya manzala ya tambaye su tambaya uku babu wanda suka gaya mishi gaskiya guda daya sai dai idan ya sun yi ƙarya sai ya gaya mu cewa wannan ƙarya suka yi sai ya ce eh gaskiya gaskiya ka faɗa kai din ne mai gaskiya mu ne mai ba su gaskiya to kaga wannan yana nuna maka cewa wa matsala baya buƙatar wani bayahude zai sa mishi hannu a abin da ake mishi wahayi saboda shi ma kansa yana samun wannan wahayi daga Ubangiji kai tsaye Ubangiji wanda ya malami Musa to shi ma yake masa bal ma Ubangiji ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ma bai ba Musa ba Qur'aninsa ya fi Taurat annabi Musa sannan kuma shi ma a martaba da daraja kuma ya fi annabi Musa insha Allah idan muka zo a gaban gaba da kuma wato abin da ya mana saura a wannan wato jerin gyar ayoyi da yake nuna boye sheda da suke yi a gobe insha Allah za mu ci gaba da fasaran waɗannan ayoyi abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma'a Allah.